إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Alhamis ce da ta daidai da 2 ga watan Ramadan, Hijira da shekara 1434, daidai da 11 ga watan Julai shekara ta 2013. Wannan shi ne kasar na 78 daga cikin jerin giyar karatuttukan tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muka yi mataki da Alkur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan jama'a ba su manta ba, muna cikin suratul Baqara, mun kai karatu har kan aya ta 157. Insha Allah ta'ala malam zai sake karanto mana waɗannan ayoyi daga na 154 zuwa na 157 ne. Mu sake tattauna bayanai dangane da su insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
الله ملوكين سركي يكيتي دوان مؤمني وان دي كدري. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. تركوا سكي كفدي da duk wani wanda aka kashe shi wajen tada addinin Allah, kar ku sake ku ce matattu ne. Bal ahya'un 'inda rabbihim, bal ahya'un, sai dai mutane ne rayayyu. Walakin la tash'uruna, ko da yake ba kwa sanin irin rayuwar da suke ciki. A cikin wannan aya akwai bayyana darajar wanda ya mutu wa shahada. Wannan kuma yana nuna mana darajar addinin Allah, wanda har in ka sadaukar da rayuwarka ta tafi saboda shi, baka yi asarar ta ba. Allah madaukakin sarki ya tabbatarwa da waɗanda suke da rai akan su girmama kuma su mutunta waɗanda suka yi mutuwar shahada da cewa waɗannan mutanen rayayyu ne. Sai dai kuma ba lallai ne ku da ke rayu ku san irin rayuwar da suke ba, amma Allah ya yi shaida cewa rayayyu ne, ba matattu ba ne. Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi, lallai za mu jarabce ku da dan tsoro kadan, wal ju' da yunwa, wa naqsin min al-amwal, da kuma na kasa ta dukiya, wato za mu dora muku, za mu dandana muku talauci, wal anfusi, da kuma rashin rayuka, was samarat, da kuma rashin amfanin ya'yan itatuwa. Amma in kun yi hakuri, to Allah yana cewa bashirish sabirin, kayi al-bishr ga waɗanda suke masu hakuri. Alladhina idha asabatuhum musiba, masu hakuri su ne waɗanda in wata masifa ta same su, ta tsoro ko yunwa ko rashin dukiya ko asarar amfanin gona ko ƴaƴan itatuwa ko asarar rayuka, masu hakuri idan wannan irin musiba ta same su, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai su ce daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma. Allah madaukakin sarki ya jinjina musu da cewa ulaika alaihim salawatu min rabbihim, waɗannan suna da gaisuwoyi daga ubangijinsu, Allah yana gaishe su. Wa rahma, sannan kuma suna da rahama wadda Allah madaukakin sarki ya tattala musu. Wa ulaika humul muhtaduna, sannan waɗannan su ne shiryayyu a wurin Allah. a cikin waɗannan ayoyi guda hudu waɗanda muka karanta Allah madaukakin sarki ya bayyana mana falalar jihadi da falalar waɗanda suke mutuwar shahada a cikin waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana bayyana mana falalar hakuri amma kuma ga waɗanda suka maida ainihin al'amari ga Allah a lokacin hakurin nasu waɗannan ayoyi suna dauke da matsaloli waɗanda kamar yadda na bayyana tun a jeren giyar kasusuwa 13 na farkon wannan tafsiri na wanda muka fara yau kusan shekaru 5 da suka gabata cewa insha Allah ta'ala tafsirin nawa ba zan yi tafsiri ne na gaggawa saukewa ko kuma tafsiri na zuku ba duk wata aya da muka zo kanta wanda take buƙatar a dibo wasu ayoyi a ƙara fassara ta da su wa dibo wadansu hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙara fassara ko ɗibo wasu jawabai na malaman tafsiri ko malaman fiqh ko kuma malaman wa'azi muka ce za mu tsaya mu tattauna muka tsara da cewa haka duk wata aya wadda muka zo kanta wadda take magana dangane da wani abu na kimiyya da fasaha insha Allah ta'ala za mu tsaya mu tattauna har a lokacin muka yi dadin gushi da alƙawarin cewa in ya kai sai mun zo da projector ne wanda za mu harba wa mutane domin su ga wannan abu mun yi alƙawarin haka insha Allah misali idan da tafsiri zai kai tafsiri mu zo kissa Annabi Nuh da Lut ko kissa ainihin Annabi Shu'aib to za mu zo da projector mu harba wa mutane su ga halin da garin Annabi Nuh yake Annabi Lut yake ciki a yanzu haka da muke tafsiri ta hanyar mu kamo ta hanyar Google satellite a nuna wa mutane ga halin da garin yake ciki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labari a ga the history of the perished nations ma'ana menene tarihin waɗannan al'ummomi da Allah ya halaka su a ga bayani dangane da gaskiyar abin da Allah madaukakin sarki yake faɗi dangane da mutanen Madian mutanen Annabi Shu'aib da yake cewa wa asbahu fi diyarihim jasimi sai suka waye gari ga sunan busassu a gurfana a cikin garurukan nasu har yanzu da muke magana idan ka harba Google satellite ya harko maka garin zaka iya gani a ɗakinka ko a garinka ko a gidanka ko a ofishinka kaga ga gawawwakin su nan sun sandare sun zama ƙasa Allahu akbar Allah ya yi gaskiya dama Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa sai ya tabbatar wa da mutane gaskiyar alqur'ani komai da dalilo waɗannan abubuwan da Allah yake cewa qul siru fil ardi ku yi yawo a bayan ƙasa ku je ku gani yanzu ba sai ka tsawaita ma wajen yawon ba yanzu na'urorin bature za su ɗauko maka hoton kowane gari in dai yana sararin duniya ka gan shi ta hanyar na'ura da fasahar zamani wanda za ka iya ƙara sakankanta cewa abin da Allah ya faɗi gaskiya ne so da haka a yi hakuri tafsirin nawa ba tafsiri ne na gaggawar saukewa ba zan fara magana dangane da maganganun da na fara ishara a kansu jiya dangane da falalar mutumin da ainihin ya mutuwar shahada mutuwar shahada ita ce mutuwa a filin daga ko kuma a kashe mutum saboda addini ko da kisan nan zai same shi a cikin ɗakin shi ne ko kuma da wani wuri ne daban sai dai anan ya kamata a sani da cewa shi jihadi ibada ce wadda take tana da ka'idoji tana da sharuɗa ba da jima wannan ba a cikin tafsirar nan namu za mu zo dangane da ayoyin da Allah ya fara shar'anta jihadi a cikin suratul baqara isowar Annabi sallallahu alaihi wa sallama Madina da Madina anan ne za mu tattauna mu ji waɗanne ka'idoji ne waɗanne sharuɗa ne a ina da suwa ake jihadi kuma da suwa ne ne ba a yi insha Allah ta'ala dangane da ainihin wato falala daga cikin falalolin mutumin da ya mutuwa shahada hadisi ya zo sahihi a cikin littafin Jami' al-Tirmidhi da littafin Sunan Ibn Majah da kuma littafin Al-Musnad na Al-Imam Ahmad hadisin da isnadi ingantacce Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kamar yadda sahabin Shu'badah ibn Samit yace haka nan Qais al-Juzani waɗannan sahabbai guda biyu suka ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce li shahidi inda Allah sittu khisal wanda shi ya mutuwa shahada yana da darajoji da martabobi guda shida a wurin Allah martaba ta farko yughfaru lahu fi awwali daf'atin min dami daga jinin shi na farko Allah zai gafarta mai dukkan zulubin shi wa yara maq'adahu min aljanna daraja ta biyu kuma nan take za a nuna mishi makomar shi a cikin aljanna daraja ta uku wa yujaru min azabil qabr Allah zai kiyaye shi daga azabar kabari daraja ta hudu wa ya'manul faz'al akbar firgicin da za a hadu da shi in an zo tashin alkiyama shi Allah zai aminta da shi a lokacin da za a tashi kiyama mutane su tashi a firgice ko a razane to shi zai ainihin samu cikin kwanciyar hankali da kuma ainihin yanayi na lumana sannan daraja ta ainihin wato a hudu ko wa yuhalla hilyatul iman sannan za a lullube shi da ainihin sutura ta iman wa yuzawwaju min al-huril 'ayn sannan daraja ta biyar za a daura mishi aure da ƴan matan aljanna daraja ta shida wa yushaffa fi 70 insanan min aqaribi za a bashi dangi mutun 70 cikin dangin shi a bashi damar cewa ainihin za a shigar da su aljanna saboda darajar shi ya shahada Allahu akbar in ba manta ba a jiya dama nayi isharar wannan hadisi naso in karanto mana hadisin ne da lafazin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'ar musulmi kun ji waɗannan bayanai dangane da kadan daga cikin darajojin waɗanda suka samu martaba ta ainihin mutuwar shahada a jiya mun tattauna maganganu masu dimbin yawa dangane da haka sannan sai kuma kwararowar ayoyi na gaba waɗanda su kuma suka zo da bayani dangane da falalar hakuri da dangana zamu zo zamu tattauna maganganu masu yawa kwarai da gaske amma dai abinda al-Imam al-Allama Ibn Kathir yake cewa yace indal masa'ib ahadithu kathira akwai hadisai da dama na annabi da suka zo suke bayani dangane da falalar wanda masifa ta same shi ya hakuri masifan nan ta mutuwa ko dai mutuwa ta ainihin riske ka kai kanka sai hakuri karka sace mala'ikan mutuwa ya zari ranka kana ihu kana nuna gajan dangana game da barin duniya kamar da al'amari ga Allah dan haka kai kokarin fadin kalmar shahada ko danka ya mutu ko matarka ta mutu ko mahaifinka ya mutu ko wani da kake ji da shi ya mutu ko kuma wata dukiya ta ka kai asarar ta wajen sata ko konewa ko bata ko makamantan haka kamar yadda Allah zai iya jarabtarka ta waɗannan abubuwa duk da ya faɗa mana ainihin a cikin Al-Qur'ani to sai malam yace fa min zalika ma rawahu al-Imam Ahmad an Ummi Salama radiyallahu anha qala na daga cikin hadisi waɗanda suke bayyana mana me ya kamata mu yi idan musifa ta same mu me ya kamata mu faɗi an samu hadisi daga as-sayyida ummul mu'minin Allah ya kara mata yarda قالت تي اتاني ابو سلمى يوما من عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مجينا ابو سلمى وتران ياجي مكرنتر منزون الله سيداو باين يا دكو كراتو فقال سييتي دني لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قولا سررت به يوم ناجي وني كراتو رن منزون الله وندي ساني فرين تشكي قال يتي ديتا manzan Allah sallallahu alaihi wa qalat sai tace na'am qala sai ainihin yake cewa manzan Allah ya ce la yusibu ahadan min almuslimina musibatun fayastarji'u inda musibati babu wani musulmi da wata masifa za ta same shi masifan nan tana samun shi sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yake kira istirja'i to ita wannan kalmar tunda zikiri ce musamman zikiri na alqur'ani sai kai kokari ka koye ta nan uwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so da dama mutane a ƙarshen ta suna kuskure suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a babu shadda a wurin babu alu da lanjayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan wani kuskure da mutane suka yi wanda ba haka aka so ba shine wasu sai sun hada da kalu din wani sai kaji ya ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a cire kalu din ka dai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, daga Allah muke kuma ainihin ga Allah za mu koma. Manzon Allah yace duk mutumin da wata masifa ta same shi, ana zuwa aka ce da kai mahaifinka ya rasu, kana daga hansa dinka ka tashi bacci, sai kaga an ce maka ai makarantar ku ta kone, ai hostel dinku ya kone, ga dukkan takaddunka suna ci, sai kace inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na fata an gane. Karka ce my God, God, what have I done to deserve this? Ka zama dan boko dan muta ke, baka san Allah ba ke. A karka tuhumci Allah, Allah ba a tuhumci me yasa yayi kaza. An fahimta jama'a? Sai dai kace inna lillah wa inna ilayhi raji'un, daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma. Kaji nau'i na farko, kaji gaba ta farko ta addu'a, thumma yaqulu, sa'annan kuma yace اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يا الله كتري ني daga wannan masifa da ta same ni, Allah ka mayar mini da abin da yafi ta alkhairi. Illa fu'ila zalika bihi, manzon Allah yace matakar ya fadi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha, sai Allah yayi mai kamar yadda ya roka, sai Allah ya cire shi daga wannan musiba, kuma sai Allah madaukakin sarki ya kawo mishi abin da yafi hakan alheri. Jama'a kun ji karatun da mai gida Abu Salama ya je ya dauko, da ya dawo kuma ya zaunar da matar shi ya karantar da ita, ashe wannan karatun zai yi aiki a cikin gidan shi? Me ya faru? Qalat Ummu Salama, Ummu Salama tace fa hafiztu zalika minhu, da na koyi wannan karatun a wurin mijina sai na haddace. Falamma tuwfiya Abu Salama tastarja'tu, ana cewa mijina Abu Salama din nan da ya koya min karatu ya rasu, sai na ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wa qultu kuma na ce Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha, ya Allah ka cire ni daga wannan musiba, Allah ka kawo min abin da yafi ta alkhairi. Thumma raja'tu ila nafsi, tace to amma kuma sai na koma sai ne tunani da kaina. Fa qultu, sai nace to amma ke da kika yi wannan addu'a, min aina li khairan min Abi Salama, wanda miji zan samu wanda yafi miji na Abu Salama? Ina cewa Allah ya kawo wanda ya fice alheri sanya kai da wahala in samu mijin da ya kai miji na, balle wanda yafi shi. فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, tace ina gama takaba, sai ga manzon Allah ya zo gidana yana sallama, yana neman izini ya shigo ko kuma ne in fito. Wa ana adbughu ihaban li, a lokacin ina gyaran wata fatatawa, ina jeme wata fatatawa. فَغَسَلْتُ يَدِي مِنَ الْقَرْضِ وَأَذِنْتُ لَهُ, sai na wanke hannuna saboda wannan guggubin ainihin wato abin gyaran mai take da suna fata, al-qard ita ce ainihin abin nan, ba goruba ba, bagaruwa, bagaruwa da nake gyara, sai na bi na wanke hannuna, sai na fito wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'ana sai ne wa manzon Allah izini cewa manzon Allah ya shigo. فوضعت له وسادة قدمي, sai na ka hashu hali, sai na ka wata aini wani matashin kai wanda yake na fata ne, yana cike da ainihin wato abin nan zarbar dabino ko ganyen dabino, haka shine matsayin katifa din, shine form din, ma'ana shine abin da aka sa a cikin wannan filo din. Faqa'ada 'alayha, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna akan wannan matashin kai. Fakhatabani ila nafsi, sai manzon Allah yace na zo neman auren ki. Falamma faraga min maqalati, da manzon Allah ya gama jawabin shi na neman aure, qultu ya rasulullah, nace ya manzon Allah, ma bi Allah ya kuna bika ar-ragaba, ma bi Allah ya kuna bika ar-ragaba, wallahi bazan ce ba ni da sha'awar ka ba, ina son ka, walakin imra'atun fiya ghairatun shadida, sai dai ni mace ce mai tsananin kishi, kai kuma kana da mata da yawa, kaga akwai matsala. Fa akhafu an tara minni shay'an yu'adhibni Allah bihi, ina jin tsoron kar in yadda in aure ka, in zo gidanka saboda kishi in rinka yin wasu abubuwa wanda kai annabi ka je ka gada aikata abin da Allah zai mun azaba. Kaji matsala ta farko, ina da kishi. wa ana imra'atun qad dakhaltu fi sin, kuma na fara girma, shekaru sun fara hawa kaina. Wa ana zatu iyali, sannan matsala ta uku, ina da yaya, tana da ya Salama, tana da da Umar, tana kuma da wata ta uku, Umar yaya guda uku, Zainab. Akwai Zainab, akwai Umar, akwai Salama. To, ina da kishi, gashi na fara tsufa, kai kuma cikin matanka akwai yara ƙanana, sannan kuma gani da yaya, ya za ka yi da agololi? In taho gidanka da yayana su zo a matsayin agololi, ko kuwa in bar su a wani wuri kuma su watsi? Abinda take mishi ishara ke. Faqala, sai manzon Allah ya ce, amma ma zakarti min al-ghaira, amma dai abinda kika faɗi na kishi, dangane da kishi, fa sawfa yuzhiba Allahu azza wa jalla alayki, za mu roƙan miki Allah, Allah zai kwaranye miki wannan kishi, za ki daina fama da shi. Wa amma ma zakarti min as-sin faqad asabani mithlu alladhi asabaki, dangane da shekaru kuma da kika ce kin fara shekaru, ni ma shekaru sun same ni, kuma karki manta na girme ki. Ina fassara mana da wata riwaya ne, don a wata riwaya abin da yake kenan, duk shekarun ki dai na girme ki. Wa amma ma zakarti min al-iyali, ya'ya kuma da kika ce kina da su marayu, fa inna ma iyaluki iyali, ai ayyanki ya'yana ne. Qalat, sai ta ce, faqad sallamtu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, to na yadda na sallama wa manzon Allah ya aure ni. Fatazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, manzon Allah din ya aure ta kuwa. Faqalat ummu salama ba'd, daga baya sai ummu salama tazo tana tattaro dukkan waɗannan labarai da yadda abin ya faru tun mijinta na dare har zuwa yanzu, gashi ta waye gari ta zama matar manzon Allah. Sai ta ce, abdalallahu bi abi salamata khairan minhu, kaga Allah ya sauya mini wanda yafi Abu Salamata, shine rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ma'ana kaga muhimmancin wannan addu'a ke, dan haka kana zaune sai ka zo ka ce an kore ka aka yi aiki, sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, neman aure da ka tura dattawa su je, sai ka ce ai yarinyar nan an sa mata rana, rana ita ma za a daura mata aure, sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha, duk wata musiba ko yar yaya ce ko da dauke wuta ce, kaga an dauke wuta, sai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin musiba ce. Ina fata an gane. To jama'a, kun ji wannan dangane da al'amarin musiba a irin yadda ya kamata a mu'amalanci musiba in ta kasance. To sai kuma dangane da hakuri, dangane da hakuri, ina ishara ga dukkan ɗaliban ilimi ƴan uwana su nemi wannan littafi mai suna Uddatus Sabirina wa Zakhiratus Shakirina, wallafar al-Imam Shaykhul Islam Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziya, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, daya daga cikin manyan almajiran Ibn Taymiya, Allah ya gafarta musu baki da. Wannan littafi yana daya daga cikin littattafan da a iya sani na ya tsayaye bayani dangane da waɗannan matsaloli guda biyu. Dukkanin littafin gaba daya shi ba wai wani babi banda wani babi, littafin gaba daya shi ya zo ne don yi bayani dangane da as-sabru wa shukru lillah, yin hakuri saboda Allah da kuma godiya ga Allah. Tun daga farkon littafin har zuwa ƙarshen shi yana wa'azi ne, yana bayani ne da ayoyi da hadisai dangane da ainihin hakuri. To malamin yayi karatuttuka masu yawa a cikin wannan littafi. Mu yanzu ba zaman karatun littafi muke ba, tafsiri muke, mune maka wa'azi ka gane muhimmanci da falalar hakuri. Kaɗan daga cikin abubuwan da malamin ya tattauna shine ya kulla wani babi na 15 yace fi zikri ma warada fi sabri min nususil kitab al-azim, a cikin wannan babi yayi kokarin kwararo ayoyin alqur'ani ne kaf wadanda suke magana dangane da hakuri, kuma yana bi yana fassara su. Bari ka ji kaɗan daga cikin waɗannan ayoyi. Amma sai da ya fara sharar fage da cewa Imam Ahmad dan Hanbali ya ce Allah madaukakin sarki ya ambaci hakuri a wurare 90 a cikin Al-Qur'ani. Wuri 90 Allah madaukakin sarki yake yayi magana dangane da hakuri. A wani wurin Allah umarni yayi dangane da hakuri, a inda yace wasbir wa ma sabruka illa billah. Kai hakuri ba kowa kake wa hakurinka ba sai ga Allah madaukakin sarki. Sannan wasbir li hukmi rabbika, kai hakuri ga hukuncin ubangijinka. Kaga waɗannan ayoyi suna nuna maka umarni ne dangane da hakuri, da kuma cewa in kai hakuri din ba kowa kake wa ba Allah kake wa. Dan haka zaka ga lokacin da wata matsala ta faru in kai hakuri din, sai a samu shedanu daga cikin shedanun mutane da aljanu, sai su suna ingiza ka saboda kai saboda Allah. To in ka fasa shikenan ka saba wa Allah, kuma dukkan falalar da ake samu ba za ka samu ba. To dan haka duk sanda zaka yi hakuri a karkashin umarnin waɗannan ayoyi, zaka yi hakurin ne ga Allah, kuma zaka yi hakurin ne saboda Allah. Sa'annan malam ya kawo wannan ainihin wato daga cikin ayoyin da muka karanta jiya, a inda Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ku mu'mine ku yi hakuri, ku daure, ku jure, sa'annan kuma ku ji tsoron Allah, domin jin tsoron Allah shine zai sanya ku ku samu nasara. To yanzu kun ga inda Allah madaukakin sarki ya danganta samun nasara ga hakuri. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sa'annan kuma a wani wuri Allah ya nuna cewa ladan da yake bayarwa ga hakuri da kuma masu hakuri, to baya kirgewa. Inda Allah yake cewa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, masu hakuri Allah yana ba su ladan su ne cikakken lada ba tare da ainihin ya lissafa ba. To sa'annan a wani wuri Allah ya nuna duk wanda yake son ya jagoranci, Allah ya mai da shi shugaba, to ya zama mai hakuri. A inda Allah yake cewa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, muka sanya su suka zama shugabanni waɗanda suke shiryuwa kuma suke shiryawa da umarnin mu yayin da suka yi hakuri. Wa kanu bi ayatina yuqinuna, sannan suka samu sakankan cewa game da ayoyin. Dan haka jama'a, wannan aya tana nuna in kana fatan zama shugaba ga kanka nan gaba, ka ne wa kanka tunanin shugabanci nan gaba, to ka shirya wa hakuri da kuma sakankancewa da sakin jiki game da ainihin ayoyin Allah. A wani wuri kuwa Allah yana nuna cewa shi da kanshi yana tare da masu hakuri, a inda yake cewa inna Allaha ma'as sabirin, Allah madaukakin sarki yana tare da masu hakuri. To ire-iren waɗannan ayoyi ne malam ya kawo a cikin wannan babi jama'a, ya lissafa ainihin ayoyi masu ɗimbin yawa waɗanda suke tabbatar da cewa lallai ilallah ga dukkan mutumin da ya hakuri saboda Allah, to zai ainihin samu kyakkyawan sakamako. To bayan wannan kuma sai malam ya kwararo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, waɗanda su kuma suke wa'azi, suke umarni dangane da ainihin hakuri. Daga cikin waɗannan hadisai akwai shahararren hadisin nan na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda sahabi Anas Allah madaukakin sarki ya tsara mishi yarda ya bada labari, kamar yadda hadisin ya zo cikin Bukhari da Muslim da ainihin wato Nasa'i da Tirmidhi da Abu Dawud da Ibn Majah da Musnadul Imam Ahmad. Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ata alam ra'atin tabki ala sabiyillah, manzon Allah ne yazo wucewa sai ga wata mace ta tsuguna jikin kabarin wani danata da ya rasu tana ta kuka. Faqala laha, sai manzon Allah yace da ita ittaqillaha wasbir, baiwar Allah ki ji tsoron Allah kuma ki yi hakuri. Faqalat, sai tace wa ma tubali bi musibati, baka damu da masifa ta bane dan haka ke cewa in yi hakuri, masifa ta dan ba kai ta samu ba. Falan ma zahaba, da manzon Allah ya ji haka sai ya tafi shi. Haka al'amari yake, in kai wa'azi ba a yarda ba shikenan sai kai gaba, karka ce dole kuma sai an bi, karka ce kuma abin ya zama tashin hankali. A Annabi ya yi mata wa'azi ittaqillaha wasbir, ki ji tsoron Allah ki hakuri. A cikin wata riwaya cewa ta ilaika an, tafi ka bani wuri, innaka lam tusabbi musibati, masifa ta dan ba kai ta samu ba. Amma sai Anas ya marmaze ce wa lam ta'rifu, ba ta fasan shi ba. To abinda za ka yi mamaki, a Madina sahabiya ba ta san Annabi ba? Eh, ba abin mamaki ba ne, saboda Annabi ba mala'ika ba ne, yana yawo ne kamar yadda mutum yake yawo, ba da bodyguards yake yawo, ba yawo yake da wata alkyabba da wasu malamalin guda tara suke shi, ba yawo yake da wata kangarme miyar sanda ko kuma wata malafa ba, ba yawo yake da wani kwarare rancarbi a hannu ba, yawo yake shi kadai a hanya. Wata rana wani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana ta hira, sai da wani yazo ya gaida manzon Allah sai ya nuna ya san manzon Allah, sai wancan da suka dade da manzon Allah sai ya fahimci kai ne manzon Allah, sai ya hauma kirkata, sai ya hauma kirkata, sai manzon Allah ya ce hawwana ala nafsi kanan su kwantar da hankalinka, innama ana burum ra'atin kanat ta'kulul qadid fi makka, yace mace ce ta haife ni a makka wanda ake gasa kilishi a baka ta kifa ba wani abu. So manzon Allah ba wata shiga yake wanda yake da an ganshi dole za a gane shi, a musulunci babu wata shiga wanda za a ce saboda ku malamai ne ko saboda ku waliyai ne ko ku hujjai ne dole za ku rinka sanya riga guda kaza, dole za ku rinka sanya rawani kamu kaza, dole tarbinku zai zama yana da tuta kaza, dole takalminku zai zama iri kaza. A musulunci kana rayuwa ne irin yadda al'ummar da kake cikin su suke rayuwa, dan haka da manzon Allah yazo Madina bai sauya daga irin rayuwar su ba, yadda yake shiga cikin jama'a haka kuma zai shiga cikin kasuwa. Jama'a mun gane wannan da kyau, har suke aibantawa kafire suna cewa mali hazar rasul ya'kulu at'am wa yamshi fil aswaq, wal irin manzo ne wannan ana ganin shi yana ainihin yawo ko ina yana shiga cikin kasuwa ana ganin shi yana cin abinci, haka yake, haka ya kamata ya kasance. Dan haka wannan mata bata san annabi bane, kuma kai ba kai mamaki ba, babu photographers ne a Madina, suna nan da yawa amma ba a zama hotunan manzon Allah amma manna a jikin motoci da gidaje yadda ran da ka gane shi dole zaka gane shi. Yanzu yana tafiya shi kadai yake tafiya, Allah ya yi mai alƙawari da cewa wallahu ya'simuka minan nas, Allah zai tsare ka daga mutane, manzon Allah baya tsoron kowa sai Allah, ko kun fahimta jama'a? Sannan kuma bashi daga cikin mutakallifina kamar yadda ya fadi a cikin Alkur'ani, ba zai kuntata wa kanshi sai ya kawo ya zuba wasu kayayyaki wanda dole in aka ganshi za a gane shine wani, dan haka sai ta ganshi kamar gama garin mutum ne kawai, kaga an yi min mutuwa kuma kai kana cewa in yi hakuri kuma da Allah tafi ka ba ni, sai ta mishi tsawa. Annabi sai ya tafi. Me kake tunani da irin shugabannin kungiya da yanzu ko kuma shugabannin dariƙa kaza ko kuma shugabannin kaza ko shugabannin kaza, yana tafiya da bodyguard, yana tafiya ana bangaje jama'a ana turewa, me kake tunani? Da annabi yana da ma'ana annabi na tafiya da bodyguard, su waye sayyidina Ali ne, su waye ne sai Abu Huraira da sai su daka matan nan, amma shi kare ne da tace ilaika anni, tafi ka bani wuri, sai kama sai ya tafiye shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Falamma zahaba, da manzon Allah ya tafi kila da hasi aka ce da ita innahu rasulullah, ke wannan manzon Allah ne yake kai bakan magana, fa akhadha mithlul maut, sai ta ji kamar ta mutu, sai ta ji kamar ta mutu, fa atad babahu, sai ta je kofar gidan manzon Allah, falam tajid ala babihi bawabina, bata samu masu gadin kofa ba, ba cika form, ba protocol, babu wani abu ordinary. قالت فقالت ستشجع في جدا ستشجع يا رسول الله يا من زن الله لم أعرفك كي هقولي والله بنسان كي بني ألوك تند تسنين زشيني زتنا تشواكينا ناية هقولي والله بنسان كي كي مواجب والله نا هقولا من زن الله نا هقولا نا هقولا. فقالت سي من زن الله يتشي إنما الصبر عند الصدمة الأولى, هقولي أكرم فرقو أكي sanda masifa ta same ka lokacin ake bukatar kai hakuri, in kake hakuri sai da kai kuka, kai birgima, kai ashar, kai yaga riga, ka zubar da majina, duk kai abubuwa, sai daga baya kuma ka dawo ka ce kai hakuri, ƙarya kake, dama ai dole za ka yi hakuri ko ka uwarka za ta mutu ne har abada, kai ma kai ta kuka har ka mutu. To lokacin da aka zo aka ce mahaifiyarka ta rasu, sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها, الله يغفر تاما هيفياتا, الله يجي كان مايفينا, الله يجي كان مالمينا, الله يجي كان واني. تو ينزو يا باي سي كما كتي غبا ده بياني تو كاي حقوري كده تو اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. دا هكا كونغا wannan hadisi yana fassara mana cewa hakuri da aka ce kai zaka yi ne a lokacin da musibar ta dake ka, a lokacin ne in aka ce kai hakuri, amma ka gama daukan duk matakan da zaka dauka
matakan basu biya bukata ba sai kuma ka dawo ka ce ka hakura ƙarya kake ba hakuri kai ba dan haka baka da ladan hakuri to kun ga irin yadda sunna take taimakawa wajen yi wa alqur'ani kyakkyawar fahimta yanzu in baka karanta ire-iren waɗannan hadisai ba ƙarshen ta ba za ka fahimci cewa ga lokacin da ake hakuri ya zama karbabbe ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to bayan da malam ya kawo wannan kuma sai ya biyo baya da kawo ire-iren waɗannan hadisai na sahabiya Ummu Salama Allah madaukakin sarki ya tsara mata yarda kai har dai ya kai ga kawo waɗansu hadisai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa yaqulu Allahu azza wa jalla ma li 'abdil mu'min jaza'un idza qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasabahu illa al-janna Allah da kanshi yace idan wani bawa na wani dauke mishi wani wanda yafi so sai yayi hakuri ya maida al'amari ga Allah ya kuma nemi ladan hakuri a wurin Allah to babu wani sakamako da zai samu sai aljanna a cikin wani hadisi wanda Bukhari ya ruwaito shi ta hanyar wani malami mai suna Ata dan Abi Rabah ɗaya daga cikin tabi'ai qala Ata yace qala Ibn Abbas wata ran ina zaune da malami na Abdullah dan Abbas sai yace ala urika imra'atan min ahli aljanna kana san nuna maka yar aljanna kuntu bala sai nace mishi kwarai da gaske Allah da mata mala ina san ga yar aljanna qala sai yace hadhihi almar'atu sauda kaga ba kafatan nan wannan matan nan to yar aljanna ce atatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qalat wata rana ta je wurin manzon Allah tace ya rasulullah ya manzon Allah inni usra'u aljanu suna buge wa inni atakashafu idan kuma sun buge ni tsiraici na yana bayyana fad'ullah li ka roƙan mini Allah ya warkar da ni daga wannan cuta qala sai annabi yace in shi'iti sabarti da zaki hakuri in kina so ki yi hakuri to ki yi hakuri walakil janna akwai aljanna tabbas in da zaki hakura to akwai aljanna wa in shi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaki in kuma kina so roƙan miki Allah Allah ya warkar da ki amma kuma nan sai an yi buge buge za a samu aljanna wanda kika zaba dahir ko ko sai an yi lalube sai an hada da suwa da suwa da sai an nemi abubuwa fa qala sai tace asbir kai na ya hakuri wanda nan annabi ne yake mata jawabi na cewa akwai tabbacin aljanna duk wanda ya maka wannan jawabin ba annabi ba ƙarya ne na ba ta gane don shi kanshi annabi bai isa yi wannan alƙawarin ba sai da umarnin Allah saboda hakim ya ruwaito sahihin hadisi wata rana annabi Musa ya tara bani Isra'ila yace kun san garin nan na Masar kakannin mu ne suka zo kuma annabi Yusuf ya yi wasiya cewa duk ran da zamu koma gida to aje a dauke gawar shi a tafi da ita to yau mun yanke shawara yau zamu koma kasar mu ta Filistin waye ya san inda gawar annabi Yusuf take ina kabarin annabi Yusuf ne jama'a suka yi shiru sai wata tsohuwa sai ta daga hannu sai annabi Musa ya ce to ai sai mu je ki nuna mu tace a'a ba zan nuna ba sai an bani aljanna a tsohuwa tana da wayo eh consultation ne ai consultation ne ana neman ilimin ta ne shawarar ta ne to menene shi din da ba ta nema ba ilimi ne take da shi Allah ya kebance ta da shi yace sai an bata aljanna annabi Musa sai ya ce a aljanna ba tawa bace idan zaki fada mana ki fada mana nan take sai Allah ya mishi wa'azi wa'ayi yace na'am ka ce ni da nake da aljanna na bata sai annabi Musa ya ce to Allah da ke da aljanna ya ce ya baki mu je ki nuna mana duba annabi Musa bai sai ba da aljanna ba yanzu sai ka ga wani kato an yanka mishi mabudi kuba yana yawo da ita aljihu cewa wai an bashi aljanna ku dai ne da ana wasa da hankali mawakin Kadiriya 1954 yayi waka yana cewa ba dan kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta anan ba fargaba dan girman Abdul Qadir wai kawai yana kunya Allah ne ba dan haka ba zai taso aljanna a gaba aje ta nan titin Mandawal sabon titi a shige ta ba fargaba aljanna wallahi aljanna kayan Allah ne duk abin da yake na Allah ne Allah kada yake da tasarrufi akan abu in ya ga dama ya ba wa na izini wani izini da izinin Allah idan Allah bai ba wa na izini ba wallahi ka ja baki kai shi man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni ba wanda ya isa ya ceci wani a wurin Allah sai da izinin Allah wa kam min malakin fis samawat la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda Allah yace mala'ikuna nan da yawa a sama amma ba su isa su ceci kowa ba ceton su ba zai amfani kowa ba sai ga wanda Allah ya yi wa izini daga cikin su wanda ne maka izinin ka yi ceto sannan kuma wanda na yarda ka ceta ba wai ba a ce maka ne an yi maka izini ka kwashi kabilun ku gaba ɗaya ka zuba ba Allah zai ce wane da wane da wane da wane ka cece su ko kuma je ka cece mutanen anguwa kaza kai Allah zai appointing ɗinka sannan kuma Allah zai makin waɗanda za a ceta din saboda ceton kayan Allah ne kullillahi shafa'atu jami'a ceto na Allah ne gaba ɗaya shi Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a kun ji wannan ainihin hadisi wanda yake tabbatar mana da cewa babu shakka wannan mata ta samu aljanna saboda me sai ta ce asbiru nayi hakuri da cutar qalat wa qalat sai ta ce inni aktakashafu to aljannun in sun buge ni amma kuma tsaraici na bayyana fad'ullaha Allah atakashaf ka roƙan mana Allah yadda ba zan yi tsaraici ba fada'ala sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sai wa wannan mata ainihin addu'a shikenan sai ya zama koda aljannun sun buge ta to wannan ainihin wato tsaraici na ta ba zai bayyana ba ta iya yiwa ka ce to kenan yanzu sai a daina yi wa masu aljannu ruqya kenan za su samu aljanna a wannan waqi'atu aini ce wannan wani abu ne da ya faru a gaban annabi annabi ya hukunci a kai kai ba annabi bane ba za ka bude kofar ba ita ma wannan matar sai da annabi ya ba ta ɗayan zabi ta zabi cewa ta hakura da cutar ta samu aljanna kai yanzu in malama wance ta ce ta hakura aljannun su ci gaba da buge ta za ka yi kiyasi ka ce ka ba ta aljanna ba za ka yi kiyasin kanka da annabi ba saboda haka yanzu duk wanda tazo tana fama da aljanu a karanta mata Qur'ani ayi mata tofi a bata magani ayi mata addu'a Allah ya warkar da ita shikenan aljanna kuma aje a ci gaba da neman ta hanyar da Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa kowa da kowa jama'ar musulmi kun ji waɗannan hadisi waɗanda dukkanin su suna bayani ne dangane da ainihin muhimmancin hakuri kware da gaske to na daga cikin maganganun da wannan malami al-Imam Ibn al-Qayyim ya a cikin wannan littafi nashi mai suna Uddatus Sabirin sai yake cewa al-babu thani ashar fil asbab allati tu'inu ala as-sabr wadanna hanyoyi zaka bi wadanda za su taimaka maka wajen hakuri Ibn al-Qayyim ya share fage da cewa shi hakuri yayin da ya zama Allah ne ya umarni da shi to sai kuma Allah madaukakin sarki ya kawo maka wasu hanyoyi da za su taimaka maka wajen hakuri din haka kuma dukkanin wani abu da Allah ya umarni da shi sai Allah ya sauƙaƙe maka hanyoyin da za su taimaka maka domin ka samu kaiwa zuwa gare shi jama'a an fahimci wannan malam yace tare da cewa shi hakuri yana da wahala kuma zukata suna kyama hakuri amma kuma yin hakuri abu ne mai wuya mai yiwuwa duk da cewa yana da wuya kuma zukatan dan adam ba sa son hakuri amma hakuri abu ne mai yiwuwa sai ya ce hakuri din yana faruwa ne ta matakai guda biyu mataki na farko shine ilimi da kuma aiki da ilimi yace to waɗannan su ne matakai na maganin wannan cuta ta azabar zuciya ko zafin zuciya wanda ainihin zaka rinka ji dan haka babu makawa dole ga dukkan hakuri sai an samu sani sai kuma ainihin an samu aiki zai fayyace mana abubuwan da yake nufi da waɗannan abubuwa idan bayani yayi bayani insha Allah na daga cikin bayanan da yake cewa na farko dai dan adam ya kamata ya sani da cewa abin duk da yake damun ka a rai yake cin zuciyarka to ka fara sanin cewa wannan abin menene makomashi idan ka gaza hakuri a kanshi wani ya zage ka wane ya ci mutuncinka, wane ya maka kaza. To abu na farko ka san menene zai biyo baya idan baka hakura ba. Idan kuma ka hakura, menene zaka rabu da shi? To sai nan sai mataki na biyu, wani aiki ya kamata ka yi wanda zai taimaka maka wajen ka hakura tunda ka surata yadda abin yake. Malam ya kawo shawarwari wajen guda hudu ko biyar. Na daga cikin wannan yace, ka dubi dama tukuna wai menene zai hana ka hakura akan kaza. Sai dauko misali, bari mu dinka dauko misalan da zai taimaka mana wajen fahimta. Sai ce kaga misali yanzu kamar sha'awa ta cin wani abu ko shan wani abu ko sha'awar jima'i ko sha'awar luwadi ko sha'awar madugo, yace waɗannan abubuwa ka tsaya ka duba da kyau ka gani. Na farko dai, idan ka dubi menene yake haifar maka da sha'awar cin wannan abin da aka haramta, menene yake haifar maka, me ke tayar maka da sha'awar wannan matar da aka haramta, menene ke motsa zuciyarka ka sha taba ko ka zuki wiwi ko ka sha kwaya ko kaza, yace ganin abu, yace to kai kokari ka daina ganin shi. Kaji shawara ta farko kenan wadda za ta taimake ka. Dan haka dalibi ne kai, yi kokari ka rinka kauda kanka. Waɗannan ƴan mata da suke bayyana tsiraici a lecture theater ko a class ko in an je seminar ko in an je kaza, yi kokari ka kauda kanka. Kawar da idan ka, kawar da kanka shine matakin farko da zai taimaka maka. A hostel din ku ne ko a ɗakin ku ne akwai wanda yake kawo ɗan mata, kai kana kwance shi kuma gashi ya kawo mace ya danne ta a gaban ka, tashi daga wannan hostel din, canza gidan kwana, canza ɗakin kwana. A wurin hirar ku ne sai yake zuwa da taba ko wiwi yake sha, tashi daga wannan wurin. A giya ce wane yake zuwa da ita office, zai sha duk lokacin da yazo da ita, fita ka bashi wuri daga office. Ma'ana abinda ke taimaka maka wajen motsa sha'awar, to rabu da wannan wuri ko kuma ka daina kallon shi. Malam yace kaga in kai haka to wannan zai taimaka maka. A'a to wani abun kuma Allah ya halatta abun, sai dai Allah madaukakin sarki kuma ya halatta abun ne da kaidi, kamar cin abinci. Kaga cin abinci ba a yadda ka ci kai ƙat ba, to so da dama in ka ci kai ƙat abinda zai biyo baya sai ka ji kuma kana sha'awar sabon Allah. To sai malam ya ce sai ka rage cin abincin yadda koshi ba zai kai maka matukar da zai tayar maka da sha'awa ba. Malam ya ce a wannan matakin idan duk ka bi waɗannan shawarorin ba su yi aiki ba, to kuma zuwa ga shawarar ƙarshe ita ce azumi. Saboda ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya ce ya ma'asharar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, ya ku samari wanda duk zai iya aure daga cikin ku to ya ainihin yi aure din. Fa innahu aghaddu lilbasar, saboda aure shine zai sanya shi rinka kauda idan shi. Wa ahsanu lilfard, sannan kuma shine zai sa ya rinka kiyaye al'aurar shi. Wa man lam yastati, wanda kuwa ga aure yana so yayi amma ba shi da kudin aure, sai annabi ya ce fa alayhi bisaw fa innahu lahu wija, sai ya rinka yin azumi, azumi zai zama mishi kamar dan akuyan da aka yi mishi fidiya. To idan kun fahimci wannan jama'a, kenan yanzu kaga matakin farko daina cudani da abin da zai taimaka maka wajen tayar maka da sha'awa. Idan ka daina duk da haka kuma abubuwa sun riga sun shiga kwakwalwarka sakamakon haka kana fitinuwa, ko kuma yanzu duk wanda yake cikin makarantu irin na Najeriya, jami'o'i ne, polytechnics ne, FCEs ne, kowaɗanne tertiary institution ga makamantansu, ko ba haka ba, matukar za ka shiga kasuwa ko za ka fito titin gidanka ko za ka ainihin kama hanyar anguwarku, sai ka ga wata ta ɗame jikinta bam. To in ya zama ka rasa yadda za ka yi, don in ka kauda kaina ha, kana komawa da kan can sai ku haɗu da uku, kana haɗa ido haka kuma sai ga wasu biyu sun nufo ka, da ka durƙusar da kai sai ka ji wata ta bangaji ka faɗaka. To ya ka iya, kaga yanzu dole ka koma matakin azumi ke. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki yake maka. Asani mataki na biyu shi ma malan ya tattauna dangane da wannan matakin game da hadarin sanya idanka ka kalla. Na daga cikin abubuwan da suka zama fitina a wannan zamanin sune waɗannan social media. Social media, social network, Facebook, Twitter, to go, and the rest of them. Do what the nang hanyo yi, what the nang chauta ni zaka ni aganin suko kumama kamanchin haka. Sina da genchikin abu wantu seke kukali. Kaya ampani da what the nang abu wanga abinda zi ampana da keko. Abindida kasanze chuta da keko ili kitama kalisafi seka bashi. Haka abinda isha afi kallan filu. Da makamantan waɗannan sai kai kokarin sai ka nisance shi. Na uku sai kuma yake ka rinka hakurtar da zuciyarka ta hanyar neman abin da ya halatta. Akwai abubuwan da Allah ya halatta waɗanda suna nan masu yawa za su gamsar da kai. Gamsar wanda yake shikenan ka fita daga duk wannan irin sha'awa ta waɗannan al'amura. Anan gaskiya an samu kai a wata irin rayuwa. Yaro yana so yaje diploma ko NCE ko degree kuma ya balaga ba zai iya hada wannan karatu da aure ba, to kaga yanzu dole ya koma zuwa ga azumi. To yin ce ba zai iya azumi ba, babu wata fatawa, umarnin shari'a kenan, shari'a kuma binta ake yi. Ko kun fahimta jama'a? An kai lokacin da wani yaron saboda siffa da Allah ya mishi ko kokari da Allah ya mishi ko wani abu na daga cikin dalilai sai zama ƴan matan ne suke jawuwa zuwa gare shi, ba shi yake jawuwa zuwa gare su. Yayi iya irin wannan, dole ne sai ya koma ga Allah. Ko kun fahimta jama'a? Idan musiba tai musiba sai canza wuri, sai canza makaranta. To sai dai a Najeriya in ya canza makaranta can din ma inda zai je hakan din ake. Saboda system din ne ya zama corrupted, system din ne ya gurbace da waɗannan abubuwa. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To anan malam ya tattauna abubuwa masu dimbin yawa kwarai da gaske. Na daga ciki sai yake cewa ka nemo kanka abinda Allah ya halatta zai gamsar da kai daga abinda Allah ya haramta. Sai kuma ya ce wannan shine mafi amfanuwar magani ga mafi yawancin mutane, kamar yadda ainihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin shiryar zuwa ga haka. Sa'an nan sai kuma na hudu, duk lokacin da ake baka hakurin karkai zina, karkai luwadi, karkai sata, to ka rinka auna irin barnar da wannan aikin zai jawo maka idan kai. Ka rinka zuwa gidajen kurkuku ka je ka samu wani yana nan ya je zai fashi da makami an kama shi sakamakon haka an hukunta mishi hukuncin kisa. Yau ya shekara 15, yau ya shekara 20 a gidan kurkuku. Sai ka ga kai shekara ka nawa, shekara ka 22 yanzu. Sai ka ce yanzu tun kana shekara 2 a duniya wannan yake a gidan kurkuku saboda yayi yunkurin sata. Kaga wannan zai kara danna zuciyarka, kar ka yi sata. To ka rinka kokarin auna barnar da za ta biyo baya in kayi kisan kai. Idan kayi kisan kai nan kama ka za a kashe ka, idan a lahira ne za ka shiga cikin wuta za ka azabtu. Ina fatan an gane. Sa'an nan kuma na daga ciki malamai suka ce sai ka rinka auna kazantar da ke tattare da wannan abu. Wannan karuwar da ka ganta kake sha'awar kai zina da ita saboda ka ga yanzu ta yi ado, ta shafa mai, ta shafa turare, ta gyara kaza, kai tunanin ajiya tana tare da wani, a shekaran jiya tana tare da wani, a gobe kuma bayan kai a yau in ka biye mata tana tare da wani. To sai ka auna yanzu din nan yadda muke fama da azumi, inda za ka shiga cikin anguwanni kazamai za ka ga kwata wadda da kashi da fitsari da rubabban tuwo da komai sun zo sun haɗu, amma sai suka koma ƙasa sai suka kwanta, sai wani ruwa garai-garai sai ya taso sama. Baka ganin kwata irin wannan? Kana ganin ta, kana jin kyan da ruwan ya bayyana da shi gare ka a ido zai iya barin ka, zai iya, za ka iya sha bayan ka san ga irin yadda ruwan ya ratso. To duk lokacin da ka zo za ka yi wata barna ka rinka auna wa kanka
anan ne nake so in karanto mana kadan daga cikin abubuwan da Ibn al-Qayyim yake cewa al-fikratu fi maftafi maqabih surati allati tad'uhu nafsuhu ilayha kace aka yi kina irin kazantar da ke cikin abin da zuciyarka take riya maka kai mana yace in kanat ma'rufa bil ibaha bil ijaba lahu wa li ghayrihi فيعز نفسه ان يشرب من حوض ترده الكلاب والذئاب كما قيل ايتي سيكا سيكا idan wannan laifin da zuciyarka take kwadaita maka kai shine kamar tana kwadaita maka ka nemi waccan matar to amma wannan matar karuwa ce wasu sun kwanta da ita gashi nan ba iyaka wato kazanta ce yanzu ba wannan shafa shafan da wannan ne zai baka shawa ba to sai ka ga yanzu nan kai zaka iya shan ruwan da karnuka suke zuwa suna sha suna ragewa ka kaddara haka karnuka sun zo sun sha ruwa sun rage zaka iya sa bakinka ka sha a'a anan ne sai malam ya rera wasu waƙoƙi waɗanda daga cikin su sune sa'atruku waslakum sharafan wa izzan li khissati sa'iri shuraka'i fi mawaki ne yake cewa wasu abokan hirar shi in Allah ya so na daina zuwa hira wurinku saboda me saboda kaskancin waɗanda suke taruwa a wurin hira wato wasu kaskantattu wulakantattun mutane ne ke taruwa a wurin hira sai ka je ɗaya biyu uku sai ka ce sauran abokanka da kake zuwa wurin saboda su ka daina zuwa saboda kaskantattun mutanen to sai ka yi tunani ko dan saboda irin kaskantattun da suke neman wance ko dan irin kaskancin da yake faruwa a wurin shan giyan nan sai ka rinka auna haka wannan zai taimaka maka wajen hakurtar da zuciyarka daga ainihin yin waɗannan abubuwa wani mawaƙin ku ce waye idza kasura dhubabu ala ta'amin rafa'atu yadi wa nafsi tashtafi yace raina yana son abinci amma kuma ga kudaje sun yanyama abincin yace dole in dage hannuna in hakura an gane watajtanibul usud wuruda mai idza kana alkilabu yalughna fi sai mawakin yace domin zaki yakan hakura daga shan ruwa in ya gano karnuka ne suke zuwa suke sha waɗannan suna daga cikin matakai dan uwa waɗanda ya kamata ka bi wajen hakurtar da zuciyarka ba dan komai ba saboda karka saba wa Allah waɗannan bayanan da ne dukkan su sharar fage ce jama'a idan ba ku manta ba a jiya da muka fara tattauna wata matsala mai matukar muhimmanci dangane da hakuri muka ce shi Ibn al-Qayyim yana cewa hakuri nau'i uku nau'i na farko shine ka hakura ka bi abubuwan da Allah ya ce maka dole ka bi yanzu kana ji da muke azumin nan yunwa na karkarar mu dadi muke ji duk wanda yace dadi yake ji ƙarya yake ba dadi yunwa ba ta da dadi to ka hakura akan biyayyar Allah da ya dora maka an fahimta jama'a yanzu kana jin dadi kake ji kana cikin baccinka da asuba mai laushi a tashe ka kai sallah to kai hakuri akan bin Allah a bisa farillan da Allah ya dora to sannan nau'i na biyu na hakuri kai hakuri a bisa abubuwan da Allah ya haramta kada kai ka hakura ka daure sannan nau'i na uku kai hakuri a bisa duk abin da Allah ya hukunta kuma ya kaddare shi akan ka to waɗannan nau'uka na hakuri dukkan su ina karanto su ne daga littafin Ibn al-Qayyim mai suna Zadul Ma'ar ko kuma At-Tibbun Nabawi sai Ibn al-Qayyim sai ya kulla wani babi a can baya yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ilaji harril musiba wa huzniha idan musiba ta same ka tana kona zuciyarka idan wata annoba da damuwa ta same ka waɗanda shawarwari annabi yake baka yadda za ka yi ka samu hucewa shine malam yace ga wani fasli wanda zai karantar da mu irin shiriyar annabi dangane da maganin tsananin musiba da kuma maganin ɓacin rai idan musiba ta faru idan rai ya ɓaci nunkufurki da ɓacin rai da damuwa suka haɗar maka mecece shirya annabi wanda zaka samu ka bika hunci mallan yayi sharar fage da wannan ayar ne ko kuma wannan ayoyin da muke fassarawa a yanzu wa bashirir sabirin alladina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun bayan nan sai kuma mallan ya sake kawo ne hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yazo daga ummu salama idan ba ku manta ba layin wannan addu'a sai mallan ya ce wa hadhihi alkalimatu min ablaghi ilaji almusab wannan fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kuma allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ita ce kalmar da tafi kowace kaiwa matuka wajen maganin duk wata masifa wa anfa'uhu lahu fi ajilatihi wa ajilati amfani da wannan kalma da fadin wannan addu'a shine abin da yafi alheri gare ka duniyar ka da lahirar ka fa innaha tatadammanu aslayn azimayn idza tahaqqaqa al'abd bi ma'rifatihima tasalla an musibati malan yace domin waɗannan ainihin wato aya da wannan hadisi suna dauke da wasu ka'idoji guda biyu waɗanda suke manya ne idan har bawa ya tabbatar da sanin su to babu shakka zai samu ainihin gucewa game da musibar da ta same shi ahaduhuma anna al'abda wa ahlahu wa malahu wa malahu mulkun lillahi azza wa jalla haqiqa abu na farko da ake so ka sani duk sanda wata masifa ta same ka ka sani cewa da kai da kaya mallaka wuya da kai da mahaifinka da kai da mahaifiyarka da kai da matarka da dukiyarka dukkan ku na Allah dan haka Allah yana da ikon ya dauki abin da yaso daga cikin kayan shi abu na farko da ake so ka sani jama'a mun fahimci wannan a karkashin wannan sai ka dawo hadisin annabi na ummu sulaimin Allah ya tsara mata yarda idan Allah madaukakin sarki idan wasu mutane suka dauki aron cebur suka baka ko diga suna da yancin su zo su ce ka ba su abin su suna da yanci to wannan da Allah ya baka aro ne wannan dukiya aro ce Allah ya karba abin shi shine ma'ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama mun Allah ne kuma gare shi ba mu ko والثاني نبيه أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق كثاني دا ما تشيوا أي ونن دوني أردكك زوني أقول رانا الددول ذا قوم هذا الله ما هي فين كذي قوم هذا الله ونن موتا تاكا دا أكا تشي مكا تنكا كتابا لا قدا كذا تاقولي أي دا ما أقول لند ونن تنكا ذاتا كذوكش توكينا تمتور ما هي فين كبتا زوبا sai ka shirya karbar maraici tun gidanka bai kone ba sai ka shirya karban asara da daukar nauyin asarar konewar gida ma'ana ka rinka tattalan mazuciyarka hakuri da dangana kafin musibar ta same ka amma in ka zama gafalalle dan duniya wanda yake baka tunanin cewa zaka mutu baka tunanin mutuwar mahaifinka ana zuwa aka ce maka mahaifinka ya rasu kai kuma sai kai collapse mai washi doguwar su maye kai kuma ka wuce kaga ka riga shi kaga matsala ta faru saboda rashin shirya wa musiba kafin ta faru mallan yace hakika wannan matakai guda biyu su ne mafi daukakar hanya da bawa zai bi wajen ya samu sauki dangane da duk wata musiba to mallan ya tsawaita alƙalamin shi ya ja shi kwarai da gaske dangane da kawo magungunan musiba ta hanyar hakuri yace wa min ilaji an ya'lama ilmal yaqin annama asabahu lam yakun li yukhti'ahu wama akhta'ahu lam yakun li yusibahu na daga cikin magani na masifa wanda zai taimake ka kai hakuri kaddara duk abin da ya same ka to Allah bai kaddara zai kuskure ka ba duk abin da ya kuskure ka kuma Allah bai kaddara zai same ka ba dan haka kai dan kwan gida ne ka je ka yi bidin ka je ka aika kai kai ka komo daren sai ka ji an ba wa shikenan sai ka kaddara cewa Allah bai kaddara dama ba ka samu kana zaune sai aka je hudu sai fat sai buge maka ido abu na farko da ake so ka kaddara cewa Allah ya kaddara sai haka ta faru
dan haka tunda kaddara ce ba yadda za a yi sai ka ji kana zauna a ɗakin ka haka siddar sai ka fito kofar gida dan dai wannan abin ya same ka kaddara Allah ta tabbata wa min ilajihi an yanzura ila ma usiba bihi fayajidu rabbahu qad abqa alayhi mithlahu na daga cikin abin da zaka yi tunani ko wanda zai saukaka maka zafin musiba sai kai tunani an ce motar ka ta je ta kone sai kai tunanin guda nawa ne suka rage saura tara sai ka ce to alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya samu iya cin wannan jarabawa Allah ya kona maka daya ya bar maka tara idan kwaya daya ce ita kenan sai kuma ka auna daran ka karasa ba da yanzu motar tana nan a tsaye wani magaji ya fara lissafin cewa in lissafi ya kama shi a bamshi ta gaba ɗaya ba ta kai ake ba to duk lokacin da musiba ta same ka sai ka rinka tunanin abinda kai asara bai kai abinda ka rage ba wannan zai sauƙaƙa maka ainihin musiba na daga ciki an yutfi anara musibatihi bi bardi ta'assi bi ahli al-masal idan musiba ta same ka malamin ka ne ya mutu sai ka auna akwai wasu da malamin su ya mutu ya suka yi hakuri suka yi sune sahabbai da annabi ya rasu ya suka yi Abubakar ya fi kowa kaunar manzon Allah a cikin sahabbai gaba daya da shaidar manzon Allah manzon Allah ya fi kowa kaunar Abubakar da shaidar manzon Allah amma da aka waye gari manzon Allah ya rasu Abubakar bai kwana a cikin garin Madina ba ran da ya kwana a bayan gari ne a wani gida nashi yana can sai labari ya ishe shi sai ya taho a natse sai zo ya samu sayyidina Umar ya rude ya fita cikin hayyacin shi ya zare takobi ya ce duk wanda yake manzon Allah mutuwaye zan datse kan shi manzon Allah ya tafi ya gana da Allah ne kamar yadda Musa ma ya taba zuwa ya gana da Allah Abubakar sai yana shigowa masallaci ya samu Umar ya hau kan minbari ya zare takobi kuma yana gargadin mutane dan haka kana dan sharbin majina sai Umar ya nuna maka kan takobi yace ka yadda ne ka rage ne sai ka dole ka rage saboda kar ayi biyu to yanzu da wace musiba za a ji da wadda ake fama da ita ko kuwa da wadda kuma Umar yanzu ya saka mutane a take ka a haka kuka Abubakar da yazo sai ya ce mishi sako sai Umar ya ki kula shi sako sai Umar ya ki kula shi sako sai ya ki kula shi in kai ne shugaban kungiya ka je ka samu dan agaji ya kafe ya sai ka ce a kama shi da dandan sai masallaci ya rage sai Umar ya rabu da shi sai Abubakar ya rabu da shi sai ya tsaya a ƙasa sai ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh yana gama wannan khutbatul haja sai ya jawo ayatul qur'ani amma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afain mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra yana jan wannan aya sai takobin da ke hannun Umar sai sulle mutane sai suka rinka bugun jikin su aka da bacci nake ne sai suka rinka maimaita ayar a wannan aya kamar yanzu ta sauka da aya ta sauka tana cikin su tintine amma ba su fahimci tana ba su sako da labarin cewa wata ran annabi zai rasu kuma in ya rasu a shirya daukar nauyin rasuwar sai mutum yana buga jikin shi yana ga da da bai fahimci ayan nan ba ya aka yi ana sai ce wuni aka yi a cikin garin Madina duk inda ka je sai ka ji mutane suna jan aya amma Muhammadun illa rasulun qad khalal min qablihi rusul ai da ma Muhammadu manzanni sun wuce kafin shi to shi ma ba ya zo zama bane zai wuce afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum yanzu nan idan Muhammad ya mutu ko an kashe shi sai ku yi ridda ku bar addini Allah ya ce wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wanda dai ya bar addinin musulunci wallahi bai cutar da Allah da komai ba wa sai jazallahu shakirin wadanda suka tsaya suka ci gaba da addini Allah zai ba su sanna da rasu shikenan yanzu sai suka fahimci to ashe wannan ayar tintini tana gaya mana kenan wata rana annabi zai rasu ko kuma wata rana za a kashe shi to duk ran da haka ta faru kenan sai mu duba ai kafin shi wasu annabawan sun rasu kafin shi wasu annabawan an kashe su to ashe ba bakon abu bane to kaji abin da karatun mu yake koyar da kai duk sanda musiba ta same ka sai ka duba da ta samu wani yaya yayi ajin ku daya da wani da mahaifinka da mahaifinka lafiyar su kalau wani mahaifin shi da mahaifiyar shi lafiyar su kalau sai aka zo aka ce mahaifin shi ya rasu sai ka ji ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlini khairan minha sai ce kai waya aka yi min cewa mahaifina ya rasu sai ka ce kai mahaifin naka ya rasu amma kai ba za ka ce to ya za a yi maka jina ya addu'a ba to ran da naka ya rasu kai ma sai ka tuna abinda wannan karatun yake cewa ke to idan kana irin wannan tunanin da aunawar ko to wannan zai sa maka dangana malaminka ya rasu lokacin da malamin sahabbai ya rasu ya suka yi kaji har sun rude sai aka samu wani dattijan cikin su sai ya nasu sai ya dawo da su cikin taitayin su shikenan kowa sai ya fahimci wannan aya jama'a kun fahimta Abubakar yana ganin hankalin musulmi ya kwanta sai ya ce ina gawar manzon Allah take sai aka ce tana cikin ɗakin nan sai ya shiga yana shiga sai ya bude fuskar shi sai ya sumbance shi sai ya ji manzon Allah na kanshi sai Abubakar ya ce tibta hayyan wa maitan ya rasulullah ya manzon Allah kana da rai kanshi kake bayan ka rasu ma kanshi kake saboda Anas ya ce suna gane manzon Allah ya bi wannan hanya idan suka biyo hanya sai su ji tana kanshi sai su ce annabi ya wuce ta nan kenan da su sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to kun ga jama'a wannan yana daga cikin fa'idar wannan littafi da malaman sunna suka rubuta ma'ana yanzu ana koya maka mecece shari'a annabi jama'a kun fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai malam yake cewa liya'lama anna fi kulli wadin banu sa'ad idan kai nazarin wani da masifa kaza ta same shi yayaye natsuwa yayi kai ma sai ka rasu domin wannan zai taimake ka in ka duba dama wa za ka gani wani baban shi ya rasu in ka duba hagu wani uwar shi ta taba rasuwa in ka duba wani kakan shi ya rasu in duk ka duba baka ga haka ba dubi kai kanka ka ga ina wanda ya haifi kakanka ya mutu ko ma'ana to dan mahaifinka ya rasu babu damuwa babu matsala ba za ta kai ka ga kai birgima ba sai kai addu'a sai ka koma ga Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau malam yake cewa وقالت هند بنت النعمان في ainihin wata daga cikin ainihin bayin Allah da so gabata cikin tabi'ai mai suna Hindu yar Nu'man take cewa laqad ra'aytuna wa nahnu min a'azz an-nas wa ashaddihim mulka Allahu akbar tace na taba ganin mu ita yar sarki ce tace na taba tuna lokacin da mun fi kowa daukaka da daraja da mulki da kafaita sun malamta ribin shamsu rana ba ta faɗi ba hatta ra'aituna wa nahnu aqallu an-nas sai kuma na ga mun kowa kaskanci a cikin mutane ka duba ka 1976 aka kashe Murtala Obasanjo zama head of state shugaban kasa na sojoji masu ƙarfi irin na da ana nan juyin juya hali ya kai Obasanjo ya zo da hannun shi ya mika wa shagari mulki ya koma ya zauna a gidan shi ana nan ran nan sai aka zo aka kama shi sai aka dauke shi aka jefa shi a cikin kurkuku sai ga wasu kananan sojoji waɗanda lokacin da ya shiga soja ba haife su ba sai zo su buɗo shi daga cikin kurkukun su tube shi daga shi sai gajeren wando su ta dukan shi yana kuka kamar yaro sai ka ce wannan shine head of state a shekaran jiya shine yau ka ga ya zama bawa kaskantacce a hannun kananan sojoji idan ka kalli documentary na ainihin kasar Liberia za ka ga shugaban kasarsu a irin yadda yake da izza ba Chastelo ba wa yake magana Chastelo Samuel Joe a irin yadda yake da izza yana taka kasa tana kuka yana caka kwagirin shi sai gashi kananan sojoji sun kama shi suna galla mai mai su sa wuka su yanke kunnen shi su watsa mai mirinda suna rankwashin shi sai ka dauki duniya ba a bakin komai take ba dan kan ka san mai mulki shike da ba ba kai komai ka gane ba komai bane wallahi
yau kwana nawa da rasuwar yar addu'a sai ga matar shi tana neman wani fili wanda yake ta ce nata ne
aka fito aka ce a ba nata ba sai jure duniya ta kawo ta kaddu aka ce kar ta sake maganar nan shikenan dole ta ga bakin ta dai
saboda karfin gwamnatin da ake ja da ita sai aka nemo tsohon ministan da yake sarautar Abuja a lokacin da su kuma suke shugabannin kasa ya fito yin jawabi yace yar addu'a ya taba kiran shi yace daga matata har dana kar ka taba ba wani fili dan a tabbatar da cewa ma ba ta da fili mai gidansu ma ya hana a ba su fili duk wannan da yake nuna maka duniya ba a bakin komai take ba je kai ka ga filayen da suwana da suwana da suwana suka mallaka lokacin da suke shugabancin kasa yanzu suna nan hannun dillalai ana neman waye ne su duk wani gari ka je ka samu jikoki ko ƴaƴan wani sarki zaka je ka samu su a gefen fada yanzu suna roƙon ne a nada wani dan su mai anguwa ko dagaci ko haki daga cikin sarakuna masu ƙarfi a ƙasar Zazzau shine sarkin Zazzau a lodan siri amma je ka bincika yanzu yaya ƴaƴan shi da jikokin shi ina fawa a hannunsu to wannan zai sa in ka samu sarauta sai ka rasu je ka binciki masu kuɗi lannan muna wani gari za a yi rabon gadon wani mai kuɗi sai wani mai kuɗin yana tunawa ƴaƴan komawa ga Allah sai ce ina wani da yake a garin nan wani yake mishi waka yana ga mai dubun motoci wani kaza kaza yau babu shi ba motocin ƴaƴan babu kaza babu so duk waɗannan abubuwan in ka rinka auna su a rayuwa ko to shikenan sai ka rasu in kai malami ne dubi littafin da kake karantawa a gaban ka saboda tsabar karatu wannan malamin da muke karanto littafin shi aikin hajji ya tafi sai ya isa kafin lokacin ai hajji sai ga da ya zaman banza sai fara rubuta littafi da kayan rubuta littafin mujalladi 6 6 volumes da ka ya zauna ya rubuta kuma wai ka san abin da ya sa ma littafin ya ragu bai yi shi da yawa ba wai yana fama da talauci ne baya iya siyan plan sheet baya iya siyan takarda ne ma in ba dan haka ba yana da abin da zai rubuta fiye da haka sai ka kaddara yau malami irin wannan ya haddace Qur'an ya haddace Bukhari Muslim Abu Dawud da Nasa'i Tirmidhi ilmu mata ya haddace Musnadul Imam Ahmad yana ina yana karkashin kasa sai ka ce kai ba kowa ba to shi yasa sai ka dibi abubuwa zan sauki sai wannan ya sa maka hakuri dangane da al'amuran jami'in tsaro ne kai dubi jami'in tsaro mai karfi irin tafa balogun a shugaban yan sandan Najeriya sai ga tafa balogun yau a tsaye da ankwa a hannu kamar barawo dan karamin dan sanda yana ta sake shi mutafi aka kai shi kotu shi kanshi da ya daga ya ga duk kamarorin duniya a kanshi sai fadi sai suma sai nace Allahu akbar ikon Allah dijimi jami'in tsaro mai barazana irin Hafiz ne sai ga shi an yi mishi korar kai an ce Boko Haram ne shi Boko Haram kuma sun bi shi da su kashi ya rasa ina zai sa kanshi ya mika takaddun shi a dauke shi aiki kasa kaza sun ce ba za a dauke shi ya rasa ina zai sa kanshi to me ce ce duniya to da sai ka dauka zan sauki jiya nake ba ku labarin wani babban dan sanda wanda ni da shi yake bani labarin irin atrocities zalunci da kisan kai da irin da ta tashi juyewa ta ci dan shi na farko a yanzu haka yana cikin prison yace lokacin da Obasanjo ya hau mulki kuma Obasanjo daukan shi yace aje a bar da shi yace aka jefa shi a kurkuku sai da ya kusan shekara uku bai san inda iyalan shi suke ba su ma ba su san inda yake ba to duk wannan da sai sa kai dan sandan yau kai mai wa'azin yau kai mai sarautar yau kai shugaban kasar yau to da sai ka nazo sai ka ga cewa ita kujerar mulkin da kake juyawa
malamai suka ce kana kanta amma wani kirayi take maka tana cewa laudamat li ghayrika ma wasalat ilayka, tana ce maka da ta tabbata wani ya hau kanta dindindin to da kai baka hauta ba. To me wannan yake nufi kenan? Wani ne ya sauka ka hauko, to kai ma za ka sauka, wani kuma ya hau, na ka sai ka rasu. Jama'a kun fahimci wannan? Yanzu muka ji Abu Salama ya je ya jiyo wa'azi wurin manzon Allah, ya dawo ya karantar da matar shi wa'azi, bayan kwana kaɗan kuma ya kwanta ya rasu. Matar kuma ta yi aiki da wa'azin, ta dawo kuma ta auri manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. So da haka duniya sai ka dauke ta ba a bakin komai take ba. Wasa'alaha rajul an tuhaddithahu an amriha faqalat asbahana dha sabah wa ma fil arabi ahadun yarjuna thumma amsayna wa ma fil arabi ahadun yarhamuna. Wannan ita sarki ce take jawabi, tace wani ya taba tambayar ta ranke dare ba mu labarin yadda rayuwar mu take, tace mun taba wayan gari wata ran cikin farin ciki, babu wani balarabe a duniya sai da ya zama yana da neman bukata a wurin mu. Tace amma kafin yamma mun waye gari, babu wani balarabe da baya jin tausayi, haka rayuwa take. Qala Ishaq ibn Talha, Ishaq dan Talha yace wa bakat ukhtuha Khuraqah ibn Nu'man yawman wa hiya fi izziha faqila laha, yar uwar waccan ainihin mata Hindu mai suna Khuraqah ita kuma wata rana katsamta fashe da kuka, suna cikin gadan sarauta suna tabawa sai ta fashe da kuka. Faqila laha, sai aka ce da ita ma yubkiki, ranke dare me yasa ki kuka, la'alla ahadan azaki, ko dai wani ya bata miki rai ne. Qalat la, tace ko da, walakin ra'aitu ghabaratan fi ahad, naga irin yadda gadara take ne a cikin al'umma, cikin dangin. Dama kalmar gadara larabci ce ghabara ce, ghabara da babu, naga irin yadda gadara da ji da kai take a cikin gidanmu ne. Wa qallama imtala'at darun sururan in lam tala'at huzna, yace da wahala kaga gidan da ya cika da farin ciki bai dawo ya cika da bacin ba. Ku duba da kyau, duk inda ka ji ana shewa ana kaza ko sa musu ido kwana biyu kuma za ka ji ana kuka. Ishaq dan Talha cewa ya dakhaltu alaiha yawm fa qultu laha kayfa ra'aiti ibaratil muluk, ibaratil muluk ko ibaratil muluk, ibaratul muluk. Ishaq dan Talha malami ne ce na shiga wurin wannan gimbiya ya sarki wata ran nace da ita, ranke dade wani irin wa'azi sarauta ce miki? Fa qalat, sai take ma na an fihi al-yawm khairun mimma kunna fil ams, halin da muke a ciki yau wallahi yafi dadi fiye da halin da muke a jiya. Inna najidu fil kutubi annahu laysa min ahli baytin ya'ishuna fi hibra illa sayaqubuna illa sayuqabuna ba'daha ibra. Mun karanta cikin littafai mun ga malamai sun yi bayanin cewa duk wani gida da suka rayu cikin wadata to za su zo kuma za su rayu cikin wa'azi a wata rana, wato talauci ko rashi zai zo musu wanda wata rana sai koya musu darasi da za su wa'azanta. Wa anna ad-dahr lam yadhhar liqaumin bi yawmin yuhibbunahu illa batana lahum bi yawmin yakrahunahu. Kuma zamani duk ran da ya juyo maka farin rai to wata ran kuma zai juya maka baya wanda zaka samu bace gari. Wa min ilahi an ya'lama anna al-jaza'a la yarudduha, na daga cikin hanyoyin da za su taimaka maka wajen hakuri ya kai dan uwa, ka sani da cewa gajan dangana baya dauke musiba, kuka da birgima ya ga riga da majina da bakaken maganganu zai sa uwarka da ta mutu ta dawo, zai sa motarka da ta kone ta fasa konewa, dan haka ka koma ga Allah abin da yake maka ke. Wa huwa fil haqiqa min tabayulil mar, haqiqanin birgima da kuka da ihu suna daga cikin abubuwan da za su kara maka wannan irin ainihin bacin rai da kuma ainihin damuwa. ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم هو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة وأن قبر بذل فسرها تبسي الله ملوك كنسر كياك يبقوا إن شاء الله سبول إنا سوء ملاك أنتامنا وأن مغذرون دمكي لأن سؤال أمر وأن دعيني مجتكي إن شاء الله تعالى daga cikin tambayoyi da aka fara rubutowa jiya da dumin su an fara rubuto tambayoyi akan wata mas'ala wanda ita ce me yasa ba a jin tafsiran mu wato tafsiran da nake aini a gidajen radioyi musamman koda wannan karamar tasha da ake kiranta Queens FM anan ainihin garin Zaria gaskiyar lamari ba mu kai mun ce a sama ya kace gaskiya ce ba mu kai su sa mana ba balle su kisawa sai dai akwai wata shekara tunda aka bude ita wannan tasha ta Queens FM mun kai shugaban tashar ya nuna mana makirci sai da muka kullo mishi ta sama muka nuna mishi bai saba tukuna sannan kuma ya taho har nan ya biyo mu yana ba mu hakuri a lokacin kuma muka ce mu ba amma dai daga wannan lokaci ba mu sake yi kullum mu kai karatuntukan mu wata tashar radio cewa a sanya mana ko tashar radio daga cikin dalilan haka kuma shine ni mai karatun haka ba ta burge ni ne gaskiya ba na sha'awa ko kaɗan in ji muryata a gidan radio ko in ga hotona a tashar radio wannan shine asalin gaskiyar abu amma kuma idan jama'a sun buƙata to nakan sassauto akan nawar ayin bina jama'a a ƙarƙashin wannan sai kuma in kawo sharadi to kun ji inda akan samu matsala shine idan jama'a suka ce ya kamata a rinka sawa su suna so kaza kaza sai in ce babu matsala ba ki nake ba kuma ba an hana bane a sharanci ni ne kawai ɗabi'a ta take kyamatan mun da haka amma in jama'a suna sha'awa so da dama ni ne nake biya a sato amma inda ake samun ta taɓurza sai in ce ni kuma duk wata magana da ke cikin kasar ɗina ba za a rage mu ba to su kuma gidajen rediyo da talbijin sai su ga cewa ko dai saboda wasu dokoki da aka kafa musu ko saboda wasu sharuɗa da aka gaya musu ko kuma shi wanda yake shugabancin gidan rediyon wasu daga cikin maganganu na sun yi karo da irin aƙida ko kuma manufar shi ni kuma sai in ce da a rage mini wamma a fasa sawa gaba ɗaya ko kuma a tsallake kun ji sharadi don haka in kasar ɗina na 15 na tafsiri yana ɗauke da wata magana mai nauyi to sai in ce ko dai in aka zo to a tsallake shi gaba ɗaya sai a sa na 16 wato kar a rage wannan magana a fasa sa shi wannan sai a sa na gaban shi in ba haka ba fa a fasa sawa duka dan ni dama abin bai rada da kasa ba domin ba lallai sai an ji nawa tafsirin a gidan radio abin zai zama tafiyar siyasa an ji muryar wani to mu ma muna so a ji muryar wani to wannan shi zai ba da damar in amsa wata tambayar wanda ke karkashin kasar wannan wadda ita an dade ana yin ta cewa me yasa ba a ganin karatuttuka na a tashar Sunna TV amsar ita ce da farko nace ban sani ba don ban san su wane ne suka kafa tashar Sunna ba so ban san menene ka'idar su wajen saka karatun mai karatu ba ni kuma tunda ba na rada kaina da kasa bane sai an ganna a tashar talabijin to abun ma bai dame ni ba to amma sai aka matsa to da aka matsa sai ne bincike sai aka ce ai tashar mallakar kungiyar Izala ce to shikenan sai na nemi wani sakatare daga cikin sakatarorin kungiyar Izala ya bani labari da tarihin wannan tasha cewa wani bawan Allah ne sanata a kasar ainihin Benin Republic Togo ko yazo ainihin wato a Kwatano dai yazo ya ainihin gina wa kungiyar Izala wannan tasha nace to Allah ya saka da alheri menene ka'idojin sanya karatu a cikin tashar sai aka ce ai ga lambar wayar su da ake dauka da jama'a suka nuna kwaɗayin su sai na ɗauki lambar waya sai muka yi magana da su aka yarjejeniya da su cewa ga yadda za su rinka sanya mana karatu aka yi lissafi a takaice za a sanya mana karatu a duk mako sau biyu to tunda kuɗi zan biya sai na kawo sharaɗin cewa za a rinka sa min ranar Laraba kuma za a rinka sawa ranar Asabar kuma da rana za a rinka sawa ba da daddare ba tunda kuɗi na biya to dole in sharaɗi in zaɓi lokaci aka ce min to wannan abin da na zaɓa ya hukunta duk karatu ɗaya in za a sa 20,000 na ce na yadda kun ga karatu biyu a mako 40,000 ke to kun ga a wata zai zama za a sanya a takaice dai muka yi tsada da su a kan naira 160 to sai na ware karatun littafin al-aqida al-hamawiyya al-fatwa al-hamawiyya al-kubra wadda a wannan wurin nake karantar da littafin sai na ware waɗannan kasusuwa sai na ware kamar na wata biyu sai na aika da kuɗin wata ɗaya na ce a ci gaba da sawa in sun ƙare kuma zan sake aikowa na aiki mutum da kuɗi 160 ya je ya basu kuma ainihin suka bashi